Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC.
Tare da sallama da fatan kowa na lafiya da wannan yammacin na Laraba 2 ga watan 9, sashen Hausa na muryar Amurka kuke ci gaba da saurare daga nan birnin Washington DC. Kuma shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye akan mitoci 25, 22, 16 da kuma ta internet a dandanan voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabir Fage,
Ibrahim Jarmai,
tare da ni Maryam Dauda.
Yau rana ce da yau da gobe ke duba harkokin gwamnati da siyasa. Kuma a yau din za mu duba ci gaban da aka samu a Najeriya yayin da shugaba Buhari ke gab da cika kwanaki 100 yana shugabanci.
A cikin kwanaki kusan 100 da shugaba Muhammadu Buhari yana mulki, ya nada mukamai da yawa. Duk da dai bai kai ga nada ministoci ba. Wasu na korafin cewa yawanci yan arewa yake ba mukaman. Ko ya matasa ke ganin hakan?
Ko da yake mutane suna maganganu, amma na ga duk maganganun su maganganun banza ne. Domin ko ni bazan yi aiki da mutane da ban san su ba, zan yi dan na da wanda za su kare ni, su taimake ni aiki da kyau. Bayan wannan wanda za su zo daga baya su zama inda za su kwaba shirme za ta kama su burki.
Ya zuwa yanzu ko za a fahimci alƙiblar da Najeriya ta fuskanta, kuma wane ci gaba ko canji aka samu tun bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya fara mulki kusan kwanaki 100 kenan?
Duk ɗan Najeriya ya san inda gwamnati ta fuskanta. Ɓangarori da yawa da aka samu canje-canje na ci gaba, ba shugaban ƙasa ya fito ya yi magana ba ne ba a kan waɗannan ɓangarorin, ko kuma ba ya ɗauki waɗansu matakai ba ne, domin a cikin kwanakin nan 100 da aka yi ana mulki, har yanzu ba za a ce gwamnati ta gaba ba, domin har yanzu babu ministoci.
Bayan amsoshin tambayar mu ta jiya da muka sa a shafinmu na Facebook, za ku ji labarin ɗan iya inda ya duba batun ilimi a Najeriya. Lami Samayya Murtala kuma na nan tafi da filin girke-girke inda za ta koya mana yadda ake dafa dankali da wake. Za ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe.
Masu iya magana sun ce ilimi shine garkuwar dan Adam. Ilimi na ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da shugabannin Najeriya na yanzu da waɗanda suka shuɗe ke ƙoƙarin maida hankali a kai, duk da cewa ilimin na fuskantar koma baya a Najeriya, musamman ma a arewacin ƙasar. Yau ɗan iya ya zo da wata shawara wadda ta yiwu a samu mafita. Ga na Ikra da labarin ɗan iya.
Yau daga rambaɗa tozalina da ɗan iya ya ce min wai na Ikara, wace irin rayuwa muke ciki? A ce wai kullum gwamnati idan ta tashi za ta yi wani biki, sai ka ji tana ta faman alwashin za ta cika aiki, musamman ma dai ɓangaren ilimin da ta fi cika baki. Idan an ce ilimin yara ya taɓarɓare a ƙasa, sai ka ji gwamnati ta ce ina nan zan kawo ɗauki. Gashi ko na ji wata ƙididdiga da ta ban mamaki. An ce yara 10.5 million ne a Najeriya ba fasa makaranta, ko dai suna gida ko ɗaki. Waɗanda ke zuwa makarantar ma idan ka musu ƙaramar tambaya sai su kwaɓa maka tabki. Shi yasa wasu masanan ilimin ke ganin tsarin ilimin Najeriya ne fa baya kan tafarki. Wasu kuma ke ganin ƴaƴan da ake tura makarantar ne kawai ba su son yin karatun kirki. Na ce dan iya ilimin ƙasar mu ya zama fa abin da ya zama. Gashi manyan mu na ta faman kallon abin daga sama. Sai kaga ya yarinya ƴar ƙarama maimakon ta tafi makaranta ko ita ma wata ran ta zama malama, sai kaga an naka mata talla tana ta takama. Idan ta gaji da tallan ba ciniki sai ta nemi wurin zama, da sannu kawai sai kaji ta kwatsam cikin wata kamama wadda a ƙarshe za ta zamar wa kowa rigima. Kaga ko dole ne ƙasar nan ta dau azama don gujewa jefa kanmu cikin duk abin da zai sa ƴan ƙasa su fara nadama. Dan iya yace shi nake ganin idan Najeriya tana so ta karɓo wa yara ƴanci, to dole ne shugabanni su kauda ha'inci. Iyayen yaran nan a sama musu sana'ar da za su samu na kalaci. Yaran da ke samun uzurin zuwa karatu kuma a daina tuttura musu dogon turanci, saboda baƙon yare ne gurin yaran nan, kuma ko dai ba su da yaran kokwaya musu ƙaranci. Maimakon haka ma kamata ya a rinka koyar da yaran da suka gada na cikin gida, wato Hausa, inya murin sakaci ko kwayarabanci daga nan ne fa zaka ga sun daina sakaci domin bintike ya nuna kasashen Jamus Japan da Sin taka suka kai ga mataki mafifici ashe ko da Nigeria za ta gwada wannan da duniya ta san tayi azanci don ko tabbas wannan dabara za ta huce mata takeici nace to dan iya tunda sabuwar gwamnati ce Allah ya sa ta gwada wannan dabara don ko ka san nan a Nigeria mun dade cikin wannan lalura kenan akwai bukatar masu ruwa da tsaki su lura cewa idan muna son cusa sha'awar karatu a zakatan yara ya zama dole mu dauki wannan tsari mu fara tun kafin cutar dake damun ilimi ta kai mu ga gargara wanda daga nan kuma zaka ga babu sauran dawurura don koma mai gwamnati za ta tsara to wajibi ta yi shi cikin sauri don ƴan ƙasa su dara saboda za a wayi gari mu ji cewa tabbas mun shirya ko da wadawa ma a kara
to madalla a gaishe da dan iya ranar asabar 5 ga watan satumba shugaba Muhammadu Buhari zai cika kwanaki 100 cire da karbar shugabancin Najeriya wani irin ci gaba aka samu a kasar Najeriya a cikin kwanakin nan 100 tambayar muke nan ta jiya kuma ga yadda kuka amsa wannan tambayar ta Facebook
mun samu saukin tsadar man fetur da kuma kerosene sannan an murkushe yan fashi da makami da suka addaba al'umar yankunan jahohin Zamfara Niger Katsina da kuma Kaduna sako daga Isuhun Dila Parking
ba wani ci gaba da aka samu sai dai surutu a baki amma babu aiki a ƙasa sako daga Shamsuddin Hamisu mai shunku
an ce zara ba ta barin dami hakika mun ga ci gaba da sauye-sauye sosai a kwana 100 da shugaba Muhammadu Buhari yayi kan karagar mulkin ƙasar nan musamman wajen yaki da ta'addanci cin hanci da rashawa da sauransu Allah ya taimaki baba Buhari sako daga Muhammad Sale Yaro
cikin ikon Allah dai kashe kashe na Boko Haram ya ragu sosai da kuma rage sace-sacen dukiyar gwamnati da kuma matsalar man fetur da aka yi maganin ta dan yanzu haka ana Abuja in dai ka zo gidan mai har kiranka masu sayarwa za su ringa yi suna lallabarka saboda babu matsalar mai ba kamar da da ake yin layi ya kai har tsayin kilomita 3 ko 4 ba sako daga Al-Amin Muhammad Al-Amin
yau da gobe hakika an samu ci gaba ta fannin tsaro da bunƙasar tattalin arziki da kuma maido wa kasar martaba a idan duniya sako daga Sa'idu Gagiyo Katamma
babu abin da Buhari yayi in banda surutu da yawan ziyartar kasashen yamma to amma maganar gaskiya mun samu canji ta bangaren wutan Nefa yanzu Nefa ta zauna a Najeriya sako daga Muhammad Musa Ahmed
hakika an samu ci gaba a kwanaki 100 masu albarka na mulkin babu Buhari ci gaban kuwa ya hada da samar da tsayayyar wutar lantarki gyara matatun mai rage wa kungiyar Boko Haram karfi rage cin hanci da rashawa kai har ma da gyaran zakatun jama'a fatan mu Allah ya ba shugaba Muhammadu Buhari kwarin gwiwar ci gaba da ayyukan da ya sa gaba sako daga Shaibu Adam Bagwai
mun ga sauye-sauye da dama ga wutar lantarki awa 24 babu kakkautawa ga samar da matakan tsaro da kwato garuruwan da ke karkashin Boko Haram ga saukar farashin man fetur sako daga Sala Muhammad Sala Damari
an samu ci gaba ta fuskar nuna son kai da bangaranci wajen raba mukamai wanda mun zaci za a yi wa kowa adalci maganar ƴan matan Chibok kuma shiru sai kuma surutai na nuna wa sauran bangarorin ƙasa wariya bangaren mai har yanzu lita na nan naira 110 maganar gaskiya akwai aiki nan gaba sako daga Naja'atu Kano da Haruna Jakolo
ko shakka babu kwana 100 din da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yayi yana mulki yafi shekaru 16 da jam'iyyar PDP ta yi in kuma da mai ja ya kawo hujja sako daga Ma'azu Idris
to azalin matasa yau Ibrahim Abdulaziz tare da abokan tattaunawarsa sun duba yadda gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari ke tafiyar da harkokinta musamman ma ta fannin nada mukamai tattalin arziki tsaro da dai sauransu
to jama'a barkamu da yammaci barkamu da sake sadar ku a cikin shirin nan na yau da gobe a wannan rana sabon gwamnatin Najeriya za ta cika kwanaki daidai har kusan 100 akan karaga kuma in Najeriya suna ta bayyana ra'ayinsu dangane da wannan tafiyar gwamnatin don tattauna wannan batu na tare da wasu in Najeriya da farko ya suna
Jampam sai kuma
Umar Dan Kano
sai kuma
Muhammadu Awal.
To a tambaye bari na dawo daga shi Mr. Gemman. Mr. Gemman, ya kaga kamulu da yin sabon gwamnatin Muhammadu Buhari?
Ah, gaskiya kam yana bi bisa ga yanda ya kamata, ko ni ma da ni ne ran yaka, amma abun da ya kamata yayi yanzu shine ya fara nade-nade kafin mutane su dame shi da maganganu, domin rashin minista suna yasa mutane suna ga kaman yana son kai, kaman yana goyon bayan arewa ne. Ba su san cewa wai dole ne mutum ya aiki da mutane da ya fi sanin su, ya fi yadda da su tukuna ba. Dalilin haka ina so ya yi kokare, ya yi nazari, ya nada wanda ya ga za su yi ma Najeriya aiki.
To yanzu ya me zaka ce kan nadin da yayin nan?
Ya yi daidai ko da yake mutane suna maganganu, amma ina ga duk maganganun su maganganun banza ne, domin ko ni ba zan yi aiki da mutane da ban san su ba. Zan yi dan nada wanda za su kare ne, su taimake ne aiki da kyau. Bayan wannan wanda za su zo daga baya su zama dai za su kwaba shi za ta taka musu biki. Dalilin haka sha sanai da abin da yake.
Malam dan Umar Dan Kano ka ji abin da shi fara, amma wani batun da ake shine ne cewa akasari nadin nan da shi shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kusan yan arewa ne, wasu wani korafi na san me zaka ce?
To a gaskiya bismillah ka san halin mu a Najeriya, wanda mun dade muna shan wahala saboda yanayin gwamnatocin da suka shude, amma zuwan Buhari kyauta ce da Allah ya mana a gyara kurakuran da aka yi. Na farko maganan dana da yayi, abinda su ƴan uwanmu dake ta gefen kudu suke fahimta, su ba ruwan su a kai angas ne, kai kilba ne, kai wa inda dan arewa ne, kai bafulatani ne, bahaushe ne, musulmi ne, kai shine matsalar su. So abinda muke so a faɗa, wannan waɗanda aka zakulo su, waɗanda za su taimaka ma shugaban ƙasa ne, wanda ake kiran su kamar personal aid nash a turance kenan, tunda ba zai iya raba kanshi so 100 ba ayyuka a ce dishi zai yi. So shine aka zakulo daga ƙananan yaruka. Yanzu kamar shi sakataren gwamnati na ƙasa kilma ne, na tabbatar ko ƙasa Hausa ta wajejen mu suka tsina Kano, in ka je ba kowa ya san waye ba kilbe ba, amma na tabbata su ƴan kudu suna ganin cewa shi Bafulatani ne, tunda an ce ya fito daga Adamawa. So ƙananan yarukan nan waɗanda an dade ba a yi da su, saboda in an yi maganar Najeriya duk inda ka je ana maganar Bayarabe, Inyamuri, Bahaushe. To shine hikimar da Buhari ya yi waɗannan ƙananan yaruka kamar su nasara nan, su anga su waye, to shine aka zakulo su daga ciki su ma su dandana wannan mulkin su, ƴan uwansu su tabbatar lalle nasu ana damawa da su, su ma ƴan Najeriya ne. Dan Buhari wai ba shugaban kasar arewa bane kadai, shugaban kasar gaba daya ne, kudu ta tsaka da ta ina da arewa din duk gaba daya nashi ne.
To zan da gare ka, naga Malam Awal kamar akwai abu ne ke so ya ce, me zaka ce ka ji abin da suka faɗa?
Eh, lalle hakika ban dan uwana ya faɗi gaskiya ne,
amma ai Najeriya kuka.
To kuka me za a yi? Kowa fa aiki fa yake so, alƙawarin da yawa jama'a ne cewa zai yaki da cin hanci da rashawa. Ka koga in bai samu mutane da dai su ba wannan su taimake shi kan wannan alƙawarin, ya cika wannan alƙawarin ba, akwai damuwa.
Amma ka dubi ne domin suna kuma kan cewa akasari ƴan gefe guda ne.
Eh, to za a iya cewa kusan haka din ne. To amma kuma ai wa'annan da aka basu wannan muƙaman ba ai ba wai ki position ne wanda aka basu wanda cewar shikenan, mai dukkan ministoci kaman a ce director sauransu. Ai sun nan zuwa. Yanzu misali in baka misali kamar wannan da aka kwashi a custom, Hamid Ali. Hamid Ali is from minority na Bauchi. Dan uwana ne Bajari. So maganar cewar a'a ko an lissani an ba Hausa fulani ko wannan magana ne kawai na wasu mutane, dama su dan adam baka iya masa. Ko me kai in ma kai, yanzu misali inda a ce ya dauki wani Inyamuri ne ya bashi, za a ce ai dama yana son Korean sun ya 2019. In ya ba Bayarbe ne, a ce dama Tinubu yake tsoro. To kaga baka yin mutum. Kawai abinda kaga zai fice ka, ka ci alƙawarin kowa jama'a shine Buhari yake.
Yanzu kuma
to a gaida Malam Ibrahim Abdulaziz. Har yanzu dai a kan batun irin canje-canjen da aka samu tun bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya fara shugabanci, na tuntuɓi Malam Kabiru Mato mai sharhi kan al'amuran yau da kullum na Jami'ar Abuja don ya yi mana bayani a kan harkokin Najeriya ya zuwa yanzu.
Eto wato dama shi shugaban kasa Muhammadu Buhari bai yi alkawari kamar yadda wayansu gwamnatoci da suka goce suka saba yi akan cewa za a yi lissafi kwanakin farko 100 akwai wasu abubuwa da za a wato lura da cewa an same su ba domin me wata kila domin irin yadda al'amura suka wato gurbace yadda al'amura suka lalace kasance cewa Najeriya na tsaye ne a kara zube wato babu dokoki
kuma ya bude makin gaba kide ko
da yara kan ce wato duniya na annabi shahu kowa ya gira banshi masu mulki
amana wato
dukiyar kasa ta zama wata saniya ce kawai da sai tatsa ake yi ba tare da an bi wani ka'ida ba kowa ya tatsa kuma gidan shi yake kaiwa kan shi yake ajimawa ba tare da wai an yi amfani da waɗannan abubuwa wajen ainihin darɗa ba ƴan ƙasa wato hanyoyin rayuwarsu ba saboda haka ina jin waɗannan al'amura da suka lalace na farko dai wato kamar yadda nace dokoki wato ka'idoji na yin abubuwa daban-daban a ƙasar nan sun wato wargaje kafin zuwan wannan gwamnati kuma dama zaɓen da 'yan Najeriya suka yi ma wannan gwamnatin sun yi ne akan wato alkawari da shi shugaba Buhari da sauran 'yan jam'iyyar suka akan cewa idan aka zaɓe su za su canje al'amura daga wato wannan tafarki na lalata da aka samu kai a ciki zuwa tafarki yadda za a dawo da doka yadda za a yi maganin wato wannan tashin-tashina na tsaro da ake fuskanta a ƙasar nan kuma ummul haba'isun abubuwan da suka jawo lalacewar wannan ƙasa namu shine wato maganar rashawa da cin hanci wanda gwamnati ta yi alƙawarin cewa za ta yi magani za ta dakatar da shi ko da ba ta dakatar da shi ba za ta rage shi ya zamto cewa duk wanda zai shiga wato fagen rashawa da cin hanci zai shiga da sanin cewa idan har aka kama shi to lallai ko zai cika ran shi zai wato dandana kuɗin shi saboda haka mutane da dama a wannan 'yan kwanaki 100 da suka gushe mun ga yadda 'yan Najeriya ke layi suke yin sahu wajen tabbatar da cewa sun bi dokoki na ƙasa domin me ba tare da shugaban ƙasa ya fito ya ce uffan ba yau gashi a Najeriya duk inda kika zaga daga arewa zuwa kudu akan samu tallan lantarki na misalin a takaici awa 10 awa 15 awa 18 a kowane rana akan sami ranakun da ma za a yi awa 24 wato wutar lantarki bai dauke ba daga gidajen al'umma ko kuma ofisoshin al'umma wannan abu ne wanda shike a Najeriya an fi shekara 20 ba a samu wato irin wannan al'amari ba to kuma in babin lissafi anan shine ya ga shin mai gwamnatin nan sabuwa ta kara ne an sa kuɗi ne koko an kara wani bajinta ne wajen ainihin yadda ake samar da wutar lantarki sai aka ce ba wai hakan bane kawai wato su waɗanda abin ya rataya a wuyansu ne sai ga cewa lallai wannan shugabanci ba shugabanci ne mai wasa ba shugabanci ne wanda shike duk wanda bai shiga taitayin shi ba to lallai ko zai ɗanɗana kuɗin shi ina jin shi sa suka mai da hankali yanzu ayyuka ke tafiya wanda shike a wannan sati ne ake ce mana Najeriya tun 1960 da aka samu mulkin kai bata taɓa samun wato zunzurutun wutar lantarki da ya kai megawatt 5,000 ba sai wannan sati to kin ga wannan wani ci gaba ne da aka samu na musamman da biyu akwai maganar wato rashawa da cin hanci 'yan Najeriya da za su kai ma wato dukiyoyin gwamnati wato kallon banza yanzu kowa yana tunani shin in na taɓa me zai biyo baya wannan shine dalilin da yasa a cikin watan farko da gwamnatin Buhari ta zo har an samu wasu kudade masu dama daga wato bangaren LNG liquefied natural gas wanda shike a shekaru 6 na Goodluck Jonathan ba san irin inda wayannan kudade suke tafiya ba kin wannan wani ci gaba ne wanda shi wayannan kudade kuma kudade ma da ainihin wato matakai na gwamnati guda uku take rabawa gwamnatin tarayya da jihohi da gwamnatin kananan hukumomi a zuwan General Buhari ne aka samu cewa an samu kuɗaɗe tazara wadda ba a taɓa samu ba a cikin 'yan shekaru 4 da suka wuce da shugaba Jonathan ke mulki wato daga 2011 zuwa 2015 kin ga wannan wani ci gaba ne na musamman ma'aikatan gwamnati da suke wato ministry da dama daga cikin su sun fito sun ce a cikin shekaru 6 da gwamnatin Jonathan ta yi tana mulki akwai abin da ake kira overhead wato kuɗaɗe na gudanar da ayyukan ma'aikatu a shekarun nan shida da gwamnatin Jonathan ta yi ba a taɓa ba wata ma'aikata kwabo ba abinda ake ba ma'aikata kawai su ne kuɗaɗe na biyan albashi amma kuɗaɗe wanda za a sai man mota wanda za a sai takarda wanda za a sai biro wanda za a aika mutane su yi aiki a wani guri ba a same su ba cikin shekaru shida nan sai zuwa Buhari nan a watan da huce ma'aikatu daban-daban wannan ta samu miliyan 30 ya dangana da girman ma'aikatu kinga wannan wani ci gaba ne wanda shi ke ba sai shugaban kasa ya ce zai fito yanzu mai magana ba to abin da ya cewa a takaice anan shine a cikin kwanakin nan 100 ɗan Najeriya sun fahimci cewa eh lalle ashe abin da aka yi ta korafi abin da aka rasa a kasar nan yasa al'amura suka lalace shine shugabanci mai inganci shugabanci wanda za ka daga kai ka kalla ka ce eh lalle wannan shugaba yana mana fatan alheri kuma yana zai rike amana idan muka yi wasa in mu muka so mu ci amana irin bangarorin da muke rike da shi lalle yana kurmi yana da dama zai ci mana mutunci zai hukunta mu kuma ba za mu so mu samu hukunci ba abin da ke faruwa a gwamnatocin nan da suka wuce da shi ne a kowane lokaci aka zo shugabanni na sata suna tabka barna masu muni saboda haka in shugaba ya rashin gaskiya mabi da shugaba ba zai ji tsoro ko shakkan yin rashin gaskiya ba domin ya samu hujjan yayi domin shugaban shi ma ya ga yana yi to idan ka daga kai kaje shugaba baya rashin gaskiya baya sata baya son kai baya cin amana kai mabiyin baya ko kana minista ko kana fabrin sakate ko kana director ko kowa zai mai da hankali shi ne wato ya mayar wuri daya domin ba da gudunmawa wajen tabbatar da cewa an samu kwanciyar lafiya da tsaron arziki da kuma ci gaba a ƙasa wannan ne ina ganin su ne muhimman abubuwa da za a ce an samu a cikin waɗannan kwanaki 100 da shugaba Buhari yana mulki
kana ganin cewa cikin kwanakin nan ya kamata a ce kowa ya fahimci inda ya dosa kenan kamar yadda kai magana akan cin hanci da rashawa dawowar lantarki shugabanci mai amfani kamata ya a ce dai yanzu da akwai alamar inda ya dosa babu wani ja'in ja ko kuma tunanin cewa to shi ina yasa kanshi ne yana kan nan ne ko yana kan nan
duk ɗan Najeriya ya san inda gwamnati ta fuskanta kuma kamar yadda na gaya miki a bangarori da yawa da aka samu canje-canje na ci gaba ba shugaban kasa ya fito yayi magana bane ba akan waɗannan bangarori ko kuma ba ya dauki wa'in su matakai bane domin a cikin kwanakin nan 100 da aka yi ana mulki har yanzu ba za a ce gwamnati ta gaba domin har yanzu babu ministoci tare da shugaban kasa su ne ake kira gwamnati to muna sare a cikin wannan wata shugaban kasa in Allah ya yarda ya alƙawari cewa zai ba da waɗanda za su zama ministoci waɗanda suke su ne za su jagoranci waɗansu ma'aikatu da sauransu na gwamnati wanda za su taimaka wajen kaddamar da manufofi na gwamnati kuma za su taimaka wajen ba shi shugaban kasa da mataimakinsa shawarwari akan hanyoyi da suke su dacewa yadda za a fi daga cikin irin halin da aka samu kai
To madalla yanzu kuma ga filin girke-girke wanda Lami Sumayya Murtala za ta jagoranta.
To assalamu alaikum. Yau a kitchen din namu za mu kawo wa 'yan uwa mata yadda ake fatan dankalin Hausa da kuma wake. Wai gidan abubuwan da kike bukata in zaki fatan dankalin Hausa, za ki samu dankalin Hausa, sai ki samu wake, bushashshen kifinki, dan manjanki da kayan miya, gishiri da sinadarin ɗanɗano, sai kuma ki samu ganyenki na alayyahu. Wai gidan ba sai lalle ma ganyen alayyahu ba, muna da ganyayyaki da dama da suke da amfani. Za ki iya amfani da su water leaves ɗin nan su ugu, duk za ki iya amfani da duk wanda kike so. To amma dai kamar kusa da gida dai ce fa nan gida, na san ganyen alayyahu ya fi sauƙin samu. To, sai mu da kan yadda za mu yi wannan fatan na dankalin Hausa. Uwar gida za ki samu waken nan daman bayan kin ɗan tsintsince shi, sai ki wanke. Bayan kin ɗora ruwa kenan, idan ruwanki ya tafasa kika wanke waken nan sai ki zuba a ciki, sai ki bar shi ta dahuwa. Kun san wake yana da ƙarfi, saboda haka dahuwarsa sai an ɗan ba shi wuta kuma ya ɗan daɗe a kan wuta. To idan ya dahu shi kenan sai ki kwashe, sai ki zo ki markaɗa kayan miya, in markaɗe kike so, in kuma jajjage ma kike so, uwar gida duk wanda kike buƙata shi za ki yi. Sai ki zo ki kawo manjan nan ki sa shi a wuta, idan kika saka shi a wuta ya ɗan narke, sai ki zo ki sa kayan miyan nan ki zuba a kai, in kika zuba a kai sai ki soya, idan ya soyu ya soyu. Kifinki kuma da ma za ki gyara shi, in kika gyara shi ki wanke shi a cikin ruwan zafi, sannan kuma ki cicira duk ƙayoyin, kuma kina sa shi a cikin ruwan zafi za ki ga in ma da tsutsotsi duk sun yi sama, sai ki wanke shi sosai. In kika wanke, yayin da tattasan ki iso yu, sai ki tsayar da ruwan miya.
to daidai lokacin da zaki tsaye da ruwan miya shine zaki kawo wannan busasshen kifin ki zuba idan kika zuba shi ki zuba gishiri daidai gurgudu ki kawo dandanan ki wanda kike bukata gashi nan muna da su iri iri sai ki zuba a ciki in kika zuba sai ki bar ruwan nan ya tafasa ya fitafasa in ya dan ja kadan sai ki dauko wancan dafaffen wake kin san kin riga kin dafa shi to ba zaki cika ruwa ba duk da dai an ce fate to da mun fate dole ya kasance da ruwa ruwa a ciki to sai ki ka sai ki zuba wannan dankalin naki da farko in kika zuba kin san shi ma ba wani nauyin dahuwa ne da shi ba shi kuma wancan waken kin riga da ma kin dafa shi baki da matsalar wani sake dahuwa to shi kuma dankalin kada ki fa shi ya dafe yadda zai lagube gabaki daya a ana so a dan samu dankalin ma sannan idan kika ga ya dauko dahuwa sai ki dauko waken can sai ki zuba a ciki sai ki hada ki juya in kika dan gauraya sai ki bar shi ya ci gaba ki rage wutar sai ki bar shi ya ci gaba da dahuwa in kika daidaici ruwan ya kusan dan tsotsewa dan zaki dan bar shi da dauro ruwan sa in ruwan ya dan kusa tsotsewa sai ki kawo wannan alayyahu sai ki zuba in kika zuba alayyahu ki sai ki sauki kin san shi alayyahu a kasa ma abinci in dai da zafi kina zuba shi a ciki zai kama wato zai dada yin laushi tunda ba wani abun nan kwari ne da shi ba to wannan shine yadda ake yin fatan dankalin Hausa da kuma wake ya kamata ɗan uwa mata mu rika gwadawa muna dan samun canjin abinci na yau da gobe
to malama Lami Sumayya Murtala mun gode da wannan filin girke-girke da kika jagoranta inda kika koya mana yadda ake koko masu sauraro baki daya ma yadda ake dafa fatan wake da dankali
kin san kuma wake yana da amfani sosai
sosai ma
wanda ba ma su kai amfani da nama ba saboda shi ma yana
da kuma kan shi protein ne
da jiki kamar yadda tace mu rika gwada
a danka sauya ba kullun a ci shinkafa doya ko kuma sai an je an wani siyo abinci Mr. Bex ga masu hali fa kina
a to
gara ai gargajiya
kuma kin san dankali ma shi ma fa amfanin shi ma ba nan ba shi ma yana da amfani ba lahi
dankali ba
kwarai kan
kwarai da gaske ga rike ciki
ka sha ruwa kawai
ga maka na hadiye yau anya bayan wa kike jiwo ko Ibrahim
da alama
to Jamila da Ibrahim mun dai ji abubuwan da aka tattauna akai a zauren matasa da kuma Kabir Mato da yayin mana fashin baki menene abin dubawa
da ma kuma masu wani suka turo mana da ra'ayoyinsu gaskiya na fahimci wani abu cewa idan kana karance-karancen ra'ayoyin mutane da suke kamar a su shafin Twitter da Facebook daban yake da mutanen gari kamar wayanda masu sauraron radio su ra'ayinsu daban yake suna gani sun ce su sun ga canji sosai amma kuma a shafukan sada zumunci zaki ta ganin ana ta korafi game da ba a nada ministoci ba ba a nada wani ba so bambanci da akwai bambanci sosai game da ra'ayi
haka ne
wato akwai wani abu guda ɗaya kuma da jama'a ya kamata su gane banna ce mutum zai yi ciki ɗan ƙanƙanin lokaci gyara sai a hankali dama
gaskiya
din da aka ce gyara ne za a yi to sai fa an dauki lokaci ana yi a hankali
babu shakka kuma sannan kamar yadda muka ji a zauren matasan nan cewa duk da ba a nada wasu makamai ba a Najeriya amma akwai fannonin da komai ya fara daidaituwa
kwarai
komai ya fara daidaituwa to ɗan ƙasar suna da sai yana nuna kamar cewa halin ɗan Najeriya yana da kyau a zuciyarsu
kwarai
haka ne to Jamila muna da tambaya a gurguje
sai dai mu hada Facebook
to a tare mu a Facebook domin tambayar mu ta yau ƙarshen shirin yau da gobe kenan sai kuma goben Allah kai mu za ku ji wani sabon shirin yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da Ibrahim Jarmai
da Daniel Brown da ya hada mana sauti da bada umarni da engineer mu Mr. Keith ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya Amarkana kiran kuma ta sa yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba Yau da gobe ai wani shirin mu ne ba daina ba wanda ya zura dar aikin mu ne ba daina ba za ku ji shi a zarar muna zaune yau da kullun kiran matasa ne This program has come to you from the Voice of America, Washington.